Taron wanda za a shafe kwanaki biyu ana gudanarwa zai fara ne da yin bitar ayyukan cibiyar ta Waskal na tsawon shekaru goma, wato daga kafuwarta Kaoyau, kafin daga bisani mahalartan su tantauna akan sabbin hanyoyin da za su kullowa illolin sauyin yanayi a yammacin Afirka. Professor Harisu Muhammad shine shugaban kwamitin gudanarwar cibiyar Waskal reshen Niger.
Don mun yi zaman lome mun ka tantauna abubuwa wannan abubuwa da sun ka tantauna bisa kanta don dai a jara abu a soya abu sai ta sun ka kawo ta ga Conseil d'administration kin kuma ba hukuma da ya kamata ya doka abin da ya kamata don dai su aiki da wadannan abubuwa da sun ka kikawo can lome sai ya kamata yo mudiba.
Cibiyar mai kunshe da kasashe 11 na yankin Afirka ta Yamma na aiki kafada da kafada da jami'o'in gwamnatocin waɗannan kasashe ta hanyar rarrasanta da nufin shigar da matasa ga dangadan cikin yaƙi da canjin yanayi. Har ila yau ga Professor Hasiru.
Wani kasa na da makaranta guda na doctorate da koko na master biyu dai na makarantar ga sauran suna doctorate na masu ji na yan doctor to Nigeria da har da biyu. Duk abin da ya kamata bisa kan sauyin yanayi kuma su kwantanta ma gwamnatinsu abin da ya kamata gwamnatin yi.
Hakan ya sa gwamman ɗaliban da ke karantar kimiyyar yanayi da dabarun tunkarar illolin canjin yanayi ke halartar wannan taro ganin yadda tuni suka fara bullo da wasu hikimomin kare muhalli daga gurɓata, wato fasahar samar da makamashi ta hanyar ruwa ko itace wanda ake kira hydrogen vert. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin Hassan Ibrahim Tanimun, ɗalibi a cibiyar Waskal da ke jami'ar Abdul Muni.
Lallai wannan hydrogen vert da kuke gani abu ne mai haɗi sosai, ana ma iya za a maida shi a abin da ake ce angre takin zamani kenan, wannan kuma zai amfani manoma. Kuma a wajen fannin canjin yanayi za a rage amfani da abin da ake ce gawayi da petrol domin a samu fitar lantarki. Abubuwa ne na zamani kamar iska, kamar ruwa, ana amfani da su domin a samu wutar lantarki.
Yaƙi da illolin canjin yanayi wani abu ne da a yau ya kamata matasan Afirka su mai da hankali a kansa saboda yadda abin ke ƙara zamewa wannan nahiya alƙaƙai. In ji Ruwanba Prefina, wata ɗalibar jami'ar Burkina Faso.
Les Africains sont les gens qui polluent le moins, mais nous sommes les gens les plus affectés.
Tace Afirkawa mu ne baya wajen aikata abubuwan da ke gurɓata muhalli, amma kuma mun fi kowa ɗanɗana kutsar wannan matsala. Saboda haka ya kamata mu ɗauki wannan al'amari da muhimmanci, mu tunkare shi babu kama hannun yaro. Dalili kenan muke kiran gwamnatocin ƙasashen mu su bamu goyon baya, su tallafa mana, domin akwai sabbin dabarun yaƙi da canjin yanayi. Kasar Jamus ce ke ɗaukar ɗawainiyar kuɗaɗen tafiyar da cibiyar Waskal a dukkan ƙasashen 11 mambobinta. To amma duk da haka taron ne mai wata dama ce da mahalartan za su yi amfani da ita don tayar da gwamnatocinsu daga barci akan maganar biyan kuɗaɗen tarbacen da ya kamata kowace ƙasa ta zuba a duk shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.